بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدى ساكي أدواء ونن درسينا أخضري ونن مسلاتينا جامع أحمد بيلو دكي زاريا ونن داري ونن داري ونن داري ذو الحجة daren juma'a shekara ta 1400 ga watan Muharram shekara ta 1440 wanda yayi daidai da 13 ga watan Satumba na shekara ta 2018 mun taro a nan gurin domin mu ci gaba da karatun Al-Akhdari wanda Abdurrahman Al-Akhdari ya wallafa a darasin da ya gabata mun tsaya daidai ina ne wannan shine darasi na 6 ina gani ko na 7 ne ina ga shine darasi na 6 a daidai ina muka tsaya na'am a ina muka tsaya na'am ina karasa wanda ya san inda muka tsaya za mu tashi Naam. Wa yajibu alayhi hifz basarihi an an-nazar ila al-haram. Ko mi wannan ba? Shine wa yajibu alayhi hifz bawo da yake din mai kenan wannan ai mun yi shi ko har muka kawo misalan yadda hadda take zubewa idan ana kallon haram ba din mun kawo ba muka yi magana akan irin yadda society din mu na jami'a yake yace dole sai ka kalla haram mun yi wannan ai ko ta wajibu alaihi hifzu mun za mu tashi a kenan wajibu alai hifzu jami'i jawarihi mastata'a wajibu alai hifzu jawarihi mastata'a ya wajaba a gare shi kiyaye dukkan gabbansa mastata'a gurgurdan yadda ya samu iko wajibi ne ya zamanto cewa ya kiyaye dukkan gabbansa gurgurdan yadda ya samu iko duk lokacin da mutum yake kiyaye gabansa daga barin haram to Allah zai kiyaye shi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Abdullahi dan Abbas ihfazillah yahfazka ka kiyaye Allah Allah subhanahu wataala zai kiyaye ka ihfazillah tajiduhu tujahaka ka kiyaye Allah Allah subhanahu wataala zaka same shi a gabanka duk mutumin da yake kiyaye dokokin Allah to zaka samu Allah madaukakin sarki zai masa gamdakatar zai taimake shi a lokacin da yake cikin tsanani akwai wani malami a Saudiya da yake ba da labari yake cewa akwai wani mutum da wani makiyinsa ya dauke shi ya tafi da shi dauji da niyya cewa zai cutar da shi suna daujin kawai sai wani katon tsuntsu ya zo ya dauke wannan mutum wanda ya niyya yin mugunta yi sama da shi ba a sake ganin shi ba kaga wannan duka ihfazillah ya hafazka ne saboda shi mutumin da aka je za a cutar din mutum ne wanda yake yana da nagarta dan haka Allah ya kiyaye shi kamar yadda Sheikh Abdul Karim Al-Khuzair ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi na Saudiya yake faɗa akwai wani dattijo da aka ga yayi tsalle ya tsallake wata kwata duk da cewa ya tsufa sai ake tambaya sai akai ka iya tsallake wannan kwata ga tsufa ga komai sai yake cewa jawarihun hafiznaha fi sigar fa hafizaha Allahu lana fil kibar yace ai waɗannan wasu gabobi ne waɗanda muka kiyaye su a lokacin muna yara dan haka yanzu da muka girma sai Allah ya kiyaye mana su a akwai wata kissa da bata wuce kwana uku ba nake karanta ta wata mace suna cikin tafiya a jirgin ruwa kawai sai jirgin ruwan ya zubar da su ya fada da su cikin ruwa suka fada ruwa da ita da wani mutum da kuma yaranta saboda haka suna cikin wannan halin kawai sai shi wannan mutumin da suka tsira da ita sai ya waigo yake neman ta da zina yana so su yi zina tace yanzu a irin wannan halin zamu yi zina mu ji tsoron Allah mana tunda muna tsananin bukatar taimakon Allah a irin wannan lokacin saboda haka kamar yadda take fada kawai sai ta ga wata katuwar dabba ta buɗe bakinta sai ta haɗiya mutumin saboda haka ita kuma ruwa ya ci gaba da tafiya da ita har ya jefar da ita akan wani tudu to sai ta haɗu da wasu mutane sai take ba su kissar abin da ya faru da ita sai suke ce mata ai mu kuma abin da ya faru da mu ya fi naki ban mamaki suka ce muna cikin tafiya a cikin ruwa kawai sai muka ga wani yaro a kan ruwa sai muka ji wani mutum ya yi kira da ƙarfi yana cewa ko dai ku tseratar da wannan yaron ko kuma na halakar da ku ba su san daga ina muryar take ba shi ne sai suka ɗauke yaron suka fito da shi da ta duba sai ta ga yaron ta ne wanda igiyar ruwa ta yi wance kali da su ala kulli hal duk lokacin da mutum yake kiyaye Allah Allah zai kiyaye shi a lokacin da yake cikin tsanani kamar yadda ya tabbata a hadisi ingantacce akwai wasu mutum uku waɗanda wani lokaci suna cikin tafiya sai suka shiga wani kogo domin su fake sai kogon ya zo ya rufe da su dan haka da kogon ya rufe da su sai aka fara tunani kowa yana tunanin menene zai faɗa wanda ya taɓa yi wa Allah na aiki na gari saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da su daga wannan problem ɗin da suke ci ɗaya daga cikinsu yake cewa ya Allah akwai wanda na taɓa yi wa aiki akwai wanda ya taɓa yi min aiki da ya yi min aiki sai na ba shi ladansa sai ya ƙi ansa saboda haka sai na ɗauki ladan nan nashi na dinga rainan shi na dinga rainan shi har sai da aka sai masa aka sai garken awaki suka zama garke na dabbobi da bawa da komai ranan nan ko yau ce ta ciwo shi ko menene dai rashin kuɗi ne da ya dame shi sai tuna yana da wani haƙƙi sai ya zo wajena sai ya nemi wannan haƙƙin nasa sai na ce masa duka wannan garken da bawan duka naka ne sai ce za ka min izgilanci ne na ce a duka naka ne sai ce Allah in dai ka san na yi wannan dan kai to Allah subhanahu wa ta'ala ka tseratar da mu sai kogon ya fara buɗewa sai ɗayan shi ma ya ce ya Allah akwai lokacin da na je kai wa iyalaina da iyayena abinci amma al'adata sai na fara ba wa iyayena sun sha wannan nonon kafin na ba wa iyalaina sai na fara ba wa iyayena kafin na ba wa iyalaina ya ce a lokacin da na je sai na samu cewa iyalaina suna tsananin buƙatar wannan nonon amma kuma iyayena suna bacci sai da na jira iyayena suka tashi daga bacci na ba su nonon suka sha sannan daga baya tukunna sai na je na kai wa iyalaina ya ce ya Allah in dai na yi haka dan kai ne ya Allah ka buɗe mana mafita sai abin ya ƙara buɗewa ɗayan shi ma ya yi tawassuli da aikinsa na gari yake cewa ya Allah akwai wata shekara da aka yi tsananin yunwa akwai wata 'yar babbana da take kyakkyawa sai na nemi cewa zan yi zina da ita sai ta ce sai na kawo dinari saboda haka na je na nemo dinari 1000 din na nemo dinari 1000 sai ya zamanto cewa bayan ta tuba kayanta ni ma na tuba kayana na zauna yadda namiji yake zama idan zai sadu da mace sai take ce min ya Abdullah ittaqillaha la tafuddal khatama illa bihaqqihi sai ta ce ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah kakka buɗe abin da yake rufe sai da hakinsa sai ya fasa kuma ya ban mata dinari 1000 din kaga duk wannan ihfazillaha ne ya hafaska mana duk sanda kake kiyaye gabobinka to Allah subhanahu wataala zai kiyaye ka duk mutumin da ya zamanto ya tafiyar da gabobinsa a sharholiya to zaka ga idan ya tsufa ba zai yi tsufa mai kyau ba kamar yadda suke cewa duk mutumin da ya dimanci karanta alkur'ani da kuma haddace shi galibi ko tsufaye za ka ga tsufan shi daban yake akwai malamin mu Sheikh Abdul Ibn Jibrin ya kai kusan shekaru 81 a duniya amma ko kilas baya sawa inda zai yi karatu haka yake da kowa akwai lokacin da muka halarci daura da yayi mana Arya a 2003 kullun littafi takwas yake koyar da mu amma baya ta kilas so duk lokacin da mutum ne kula da rayuwarsa yana saurayi zai zamanto ya samu lada kuma Allah zai masa gamda katar a lokacin da ya girma yace wa an yuhibba lillahi wa yabghadha lahu wa yarda lahu wa yaqtaba lahu yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu'mini yayi shine ya kokari in zai so mutum ya so shi dan Allah idan zai ki mutum ya ki shi dan Allah ya yarda dan Allah ya kuma fushi saboda Allah subhanahu wa ta'ala akwai abin da ake ce masa alwala wal bara a musulunci alwala wal bara shine duk mutumin da baya san Allah kai ma kakka so shi Allah madaukakin sarki ya hana san yahudawa da kuma kafirai Allah yana cewa a suratul maida ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd ya ku wadanda kuka bada gaskiya kada ku riki yahudi da nasara a matsayin masoya Allah ya ce duk wanda ya rike su to yana daga cikin su ala kulli hal yana da tsananin amfani shine mutum ya rike wannan da kyau a rayuwar shi la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya'a min duni almu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa in ba wani tsoro kaji ba to bi halatta ka nuna wa kafiri soyayya ba ala kulli hal akwai bambanci tsakanin soyayya da kuma mu'amala ba za ka so kafiri a zuciyarka irin soyayyar da kake yi wa musulmi ba amma ya halatta idan baya ya tsakka ya halatta kai mu'amala da shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul mumtahana la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim saboda haka Allah ya ce ba zai hana ku ku yi mu'amala da waɗanda ya zamanto cewa ba su yaƙe ku ba kuma ba su fitar da ku daga gidajenku ba ku yi musu adalci Allah yana son mai adalci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mutu ya bar duniya silkensa na yaƙi yana wajen ba yahude saboda ya anshi abin da za a ci a gidan shi kaga wannan alama ce da take nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana mu'amala da yahudawa dan haka wannan yana daga cikin abubuwan da mutane suke shakudawa akwai bambanci tsakanin san kafiri da kuma mu'amala da kafiri mu'amala da kafiri ya halatta saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi mu'amala da su da aka bude Khaibar an bawwa yahudawa kasashen da aka bude bi shakri ma yakhruju minha suna bada rabin abinda ya zamanto ya fito sannan kuma wannan ba zai hada idan aka samu rigima tsakanin musulmi da kafiri kasancewa kafiri ne yake da gaskiya ka bawa kafiri gaskiya ba wannan shine daidai Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina shuhada lillahi bil qist ku zama masu tsayawa da gaskiya yace wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu idilu huwa aqrabu lit taqwa kada kiyayyar da kuke yi wa mutane ta hana ku yin adalci yin adalci shine yafi kusa da tsoron Allah akwai lokacin da ya zamanto wani musulmi ya yi almundahana sai aka yi kokari a laƙa wa kafiri ba yahudi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai sani ba yabi mutane a haka Allah ya saukar da ayoyi masu yawa a suratul nisa waɗanda yake nuna cewa ba daidai ba ne a kaya haka waɗannan ayoyi ne inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah ai mun saukan maka da littafi ne da gaskiya ba dan wani abu illa dan kai wa mutane hukunci bima araka Allah da abinda Allah ya nuna maka wala takullil kha'inina khasima kada ka dinga bawa waɗanda suke maha'inta kariya wastaghfirillah abinda kai ma ka nemi gafara innallaha kana ghafurar rahima Allah mai yawan gafara ne ko mai yawan jin kai wala tujadil anil ladina yaktanuna anfusahum kada ka dinga kara waɗanda suke yin ha'inci suke ha'inta kansu ka gani Allah madaukakin sarki har yake cewa wa man ya'mal sai kabi'atan aw sayi'atan thumma yarmi bihi bari'a ko fagadi tamala buhtanan wa isman mubina kaga wannan fa ayoyin duk sun sauka ne tsakanin ba yahude da kuma musulmi wanda kuma yahuda ba wasu kafirai da Allah ya fi tsana ya fi cinewa ya fi aibanta qur'ani kamar su wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu gane wa yarda lahu wa yaqbalu lahu ya zama kana yarda dan Allah kana fushi dan Allah kar mutum ya zama bawan kudi ya zama kawai idan an bashi kudi zai yarda da mutum in ba a bashi kudi ba zai fushi ta isa abdud dinari sai isa abdud dirham bawan kudi ya tabe annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa mummuna addu'a yace wa iza shika falan tuqish me ma'anar wannan wa zai fassara mana wannan wa iza shika falan tuqish idan eh na kai ba bawshe bane kai kokari amma wani bawshe da zai fassara mana wa iza shika falan tuqish kai kokari amma akwai wata kalma da nake so a ƙarshe ba zai fassara mana wannan wa iza shika falan tuqish bangaren farko daga karanta haka ne amma na biyu akwai kalmar da ya kamata a amfani da ita ya suna abinda ake cire kaya da shi na a me kace kai matsayin fata a ba haushe bane amma dai yayi kokari malakai ba haushe ne asali yawa ai muna jin hausa wanda ba haushe ba muna ganewa cikin sauki saboda mun zauna da kabilu iri-iri a Madina na'am wa yarda lahu wa yaqbalu lahu saboda haka ma'anar wa iza shika falan tuqish shine in kaya ta soke shi to ka Allah ya bashi matsayfatar da za ta cire masa saboda haka yana daga cikin abubuwa masu matukar muhimmanci ya zama mutum yana yin abu ne dan Allah subhanahu wataala yana yarda yana fushi idan aka taba Allah subhanahu wataala kamar yadda aka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam man taqama li nafsihi qattun illa an tuntaha ka hurmatullah annabi bai taba yin fushi ba saboda an taba shi sai dai idan an keta alfarma Allah ne wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar yana daga cikin abubuwan da ake bukata ga mutumin da yake mumini ya zamanto yayi umarni da kikkiawa yayi hani da mummuna wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske wajibi ne a cikin al'umma a samu waɗanda za su yi umarni da kikkiawa fi hani da mummuna Allah madaukakin sarki a cikin suratu Ali Imran yana cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ya wajaba a cikin ku a samu wata al'umma wata jama'a waɗanda za su dinga umarni da kikkiawa kuma su dinga hani da mummuna umarni da kikkiawa da kuma hani da mummuna yana daga cikin ayyuka waɗanda suka fi kowanne daraja da kuma samun lada na farko dai shine sana'ar annabawa na biyu kuma akwai hadisai da yawa da suke bayani akan falalarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisi ko wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am wallahi mutum daya ya zamanto cewa ya shiri ta hanyarka to ya fi maka alheri fiye da abaka dabbobi ne ni'ima yanzu kuma sai a ce fiye da a baka manya-manyan motoci annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yana cewa man da annas ila alhuda duk wanda ya kira mutane zuwa ga shari'a to yana da kwatankwacin ladansu min gairi an yun qasamin ujurihim shay'an amma ba tare da an tauye wani abu daga cikin ladan su ba. Kaga yanzu idan ka koya wa mutane sallah, duk wanda ya sallah kana da irin ladan sa. Idan kai umarci mutane da zakka, duk wanda ya fitar da zakka kana da irin wannan kwatankwacin na ladan shi. Kaga ba wani aiki a duniya wanda zaka yi karasa ka samu irin wannan. Sannan kuma duk lokacin da aka hana masu umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna, to dole zai zamanto cewa an samu bala'i a bayan ƙasa. Ɗaya daga cikin mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi, ana haliku wa fina salihun, yanzu za a iya halakar da mu alhali a cikin mu akwai mutane managarta? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am idza kathura al-khabath, in dai ya zamanto ɓanna ta yi yawa. So duk lokacin da mummuna ya yi yawa amma kuma ba a hana ba, to za a samu Allah maɗaukakin sarki ya halakar da mutane. Kaga yanzu samudawa mutum ɗaya ne a yakan sheta ko wannan tago ko su duka ne? Idan ba a sa ashka to fa aɓarwa ba, to me ma'anar fa aɓarwa? Ka gani? Kaga mutum ɗaya ne ya kashe tago ko, amma ragowar kuma ba su masa inkari ba, wasu kuma sun goya mai baya, haka ne ko? Sai za ka danganta masa aiki ya sunan shi ma wanda ya kashe ta na? Haka suke ce, amma dai ba shi a hadisi ko haya? Su malaman tafsiri suna ce sunan sa Buddaru, amma dai ba shi a hadisi ko haya, kuma saninsa ba zai amfana ba kamar yadda kuma rashin sanin ba zai cutar ba. Kawai kai dai ka yadda wani ɗan iska ko a sharayu a cikin samuda ya gaza taguwa, shi ne ma na izin ba a sa ashkaha. Kaga ashka sai ka cin mubalaga Allah ya kawo, don ka gane cewa irin tantiri ne ma a cikinsu. Na'am. Ala kulli hal, umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna, kamar yadda malamai na da'awa suke faɗa, yana da matakai guda hudu. Yana da kyau kuma duk mutumin da zai wa'azi to ya kalli waɗannan matakan guda hudu. Mataki wanda yake mafi girma na sama shi ne ya zamanto idan ka hana mummunan aiki zai tafi duka, to a nan gurin yana yawa zama wajibi ka hana in ba wani sai kai. Zan tambaya fa kowa ya haddace. Mataki na biyu shi ne idan ya zamanto idan ka hana aikata mummunan, mummunan zai tafi amma wani wanda bai kai shi ba zai zauna a makofin shi, shi kuma ma a nan shi ma wajibi ne ka hana in ba wani sai kai, in kuma akwai wani sai ya zama fardu kifaya. Mataki na uku shi ne idan ka hana ya zamanto akwai wani irin shi kuma wanda zai zo ya zauna a makofinsa, to a nan za ka iya barin hannu. Mataki na ƙarshe na huɗu shi ne ya zama in ka hana za a samu wani mummunan wanda ya fi shi ya zo makofin shi, a nan kawai sai ka haƙura. Yana da tsananin muhimmanci. Ala kulli hal, kamar yadda ya tabbata cewa akwai ɗaya daga cikin malamai magabata Ibnu Taymiyya, kamar yadda suka faɗa, ya taɓa wuce wasu suna shan giya, sai aka ga bai hana su ba, sai ake mamaki aka yi suna shan giya kuma baka hana su ba. Ya ce in ya hana su tatar ne, ya ce in ya hana su shan giya za su je ne su kashe mutane. To kaga shan giya bai kai kisa zunubi ba, don haka sai irtikabu a khaffid dararai. Don haka wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci. Akwai waɗanda suke ganin kawai wajibi ne duk inda ka ga mummunan aiki sai ka hana, wannan kuskure ne. Kaga Allah subhanahu wataala a cikin suratul a'la cewa yayi fadhakkir in nafa'ati dhikra, wannan in din a wajen malaman nahwu ya sunanta na in ce shartiya, ma'ana in babu tunanin fa'ida to ba za ka yi ba. So dole idan ka zo za ka yi wa'azi, dole sai ka kula shin wa'azin nan zai yi amfani. Da yawa yanzu sai ka ji sun ce an yi kaza, malam wane yana gurin amma bai ce komai ba. To abin tambayar shi ne shin malam wane idan da zai yi magana, shin maganarsa za ta yi amfani? Kaga idan ba za ta yi amfani ba, yana da damar da zai iya barin wannan malam yake cewa wai haramu alayhi kani ya haramta a gare shi yayi ƙarya haramun ne ga musulmi yayi ƙarya ƙarya tana daga cikin manya-manyan zunubai saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka tambaye shi aka ce za a iya samun mumini ya zama marowace ce eh zai iya yiwa mumini ne amma marowace za a iya samun mumini amma kuma matsoraci ya ce eh za a iya samun mumini matsoraci aka ce za a iya samun mumini amma kuma makayace ya ce la al-mu'minu la yakfi mumini baya yin ƙarya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan abubuwa guda hudu duk wanda yake da su to cikakken munafiki ne wa man kana fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun min an-nifaqi hatta yada'a duk wanda kuma yake da dabi'a daya daga ciki to yana da dabi'a ta munafikai har sai ya batta na farko shine me idza hadatha kadhaba idan yayi magana yayi ƙarya so yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske mutum ya nisanci ƙarya duk sanda mutum yake yawan aikata ƙarya to wannan zai sa ya zamanto cewa mutane ba za su gaskata shi ba wata kissa da muka karanta a qira'atul rashida a lokacin muna genius candidate wai wani ne ya yi ƙara cewa ya fada ruwa sai aka zo sai aka ƙarya yake yi aka tafi aka ji haushi da ya sace zuwa washe gari sai ya fada ruwan na haƙiƙa saboda haka da ya ƙara duk mutane suka ki zuwa suka ce jiya ya mana ƙarya ala kulli hal ƙarya tana zubowa da mutum mutunci a idan mutane wani dattijo ana siffanta tsananin ƙaryar shi aka ce in dai ba cewa yayi da kai Allah dai bane kakka yadda saboda kawai yadda ya ƙware a ƙarya duk abin da ya gaya maka kuma dattijo ne ya kusa shekara 60 a lokacin amma aka ce in dai ba ya ce da kai Allah dai bane to kawai anan za ka gaskata shi mana ko da littafi ko Qur'ani yazo yana fassara maka to kakka ansa amma in yace ma Allah dai ne saboda kowa ya tafi akan haka to kawai ka yadda ala kulli hal annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ƙarya iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa la yazaru ar rajulu yakdhibu hatta yuktaba inda Allah kadhaban na hane ku da yin ƙarya saboda ƙarya tana shiryarwa zuwa fajirci fajirci yana shiryarwa zuwa wuta mutum ba zai gushe ba yana ƙarya har ranar kiyama sai an rubuta shi a matsayin ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya kaga yanzu yadda zaka san sharrin ƙarya yayin annabi Yaqub da suka mai ƙarya a farko na biyu da suka mai gaskiya bai ta ba kaga da suka je suka yanka kirkeci suka rina rigar Yusuf da shi suka zo suka kawo masa suka ce inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akala husayn kuma saboda ƙarya suke yi su kan sai suka ce ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin ba za ma ka gaskata mu ba ko da ma abinda muka faɗa ma haka ne saboda haka shi kuma kamar yadda Qutubi ya ka a tafsirinsa abin da yasa ya gane ƙarya ne shine kamar yadda Qutubi ya ka a tafsirinsa shine mata kana zibu saburan ya akulu rajul wala yumziqu qamisahu yaushe ne har kura ta zama mai hankali mai haƙuri ta cinye mutum gaba ɗaya kuma bata yaga rigar shi ba to kaga da suka zo suka yi gaskiyar ta haƙiƙa lokacin da annabi Yusuf yayi dabara don ya rike dan uwansa ya saka ya dauki abinnan dinsa ya saka a cikin kayan dan uwansa daga ba aka rike dan uwan kaga da aka zo suka koma gida da suka ga yawo baban nashi hakika cewa ga abin da ya faru was'alil qaryatal lati kunna fiha wal 'ira lati aqbalna fiha wa inna lasadiqun ka tambaya duka har mutanen alqarya duka tambaye su muna kan gaskiya ne me yace musu bal sawwalat lakum anfusukum amra kai kawai dai kun yi abin da kuka ga dama alhali kuma ba su din ba a magana ta biyu gaskiya suka fada cewa hakikanin abin da ya faru ne tunda kamar yadda Allah subhanahu wataala ya fada babban su ma yace shi ba zai fito ba falan abrahal arda hatta ya'zana li abi aw yahkum Allah huwa khairul hakimi amma kaga saboda matsalar ƙarya tunda sun yi ƙarya a farko sai ya zamanto da suka fada gaskiya baban su bai yadda ba ban sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asa Allah an yatiyani bihim kaga wannan annabi fa kenan wanda aina maganin gaib su ƙarya tana rusa mutane gaskiya sosai wal giba ya haramta a gare shi kuma ya ci naman mutane a wanda ake nufi da al giba shine zikruka akaka bima yakra ya zamanto ka ambaci dan uwanka a bayan idan shi da abin da in yaji ba zai ji dadi ba mutane da yawa akwai matsalar da suke da ita na cewa sai mutun ya ce ai shi abin da ya fada amma mutumin yana nan zai iya maimaitawa yana nan aka ci naman shi koda in yana nan zaka iya maimaitawa in dai ya zama in yaji zai zamanto cewa bai ji dadi ba to kawai ka ci naman shi yana daga cikin abubuwa gaskiya masu farar da ayyuka cin naman mutane za ka ga da yawa mutane suna sakaci da wannan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin zama akan hanya iyyakum wal julusu fi turqat ku daina zama akan hanya qalu ya rasulullah hiya majalisuna ma lana fiha buttun suka ce ya manzo Allah ai kurun zaman mu ne wallahi ba yadda zamu iya qala fa'atu tariqa haqqa to ku bawa hanyar haƙinta suka ce me haƙinta yace rabbul basar ku dinga kiyaye harshen ku ku kuma wannan ku kuma tsara idan ku ba yadda zai mutun yana zaman majalisa bai ci naman mutane ba motar wani za ta wuce ta yi faci wani ya dade ya sa kaya kwana uku bai cire ba dole za a dan yi hira shi kuma ita matsalar giba shine idan ya zamanto cewa ka jima shi ma duk zinubin ku daya jin ma iri daya ne wani yake cewa shi inda zai ci nama yace to kawai na baban shi zai ci da baban shi in dai da zai giba zai ci na ba zai giba baban shi yawa tunda dai kyakkyawan ayyuka ake diba a watsawa a ba wanda aka yi to in ya ci naman baban shi ko baban shi kagan aka ba su bai asara ba wani yake tambaya Abu Hani wani yake tambayar ɗaya daga cikin magabata yace wai me yasa Abu Hanifa ya zamanto baya cin naman har mutumin da yake make shi sai ce ai Abu Hanifa yana da wayo ba yadda la yumkin an yusalli aduwahu ala hasanati yace ba zai yadda ya bawa makiyinsa kyawawan ayyukan shi ba to kaga shine nasu abin da mutane suke kana kin mutum kuma ka zauna kana cin naman shi kaga jin yana kana masa sadaka da kyawawan ayyukanka ala kulli hal shi yasa magabata na gari ba su cika damuwa ba idan aka ce mutum yana cin naman shi akwai lokacin da Hassan al-Basri aka bashi labari wani yana yawan cin naman shi sai dan sai kyautan haka ya kai mai sai mutumin ya ji kunya ya ce to kuma malam mu da muke zagin ku kuma shine har da kyauta ya ce ai ba yawa wannan mutumin da yake baka kyautar kyawawan ayyukan shi dan ka dan bashi wannan ai ba ai wani abu ba ya ce ai ba komai akwai lokacin da wani ya zo wajen Khalid bin Walid yake bashi labari cewa wani yana cin naman ka sai ce tilka sahifatu falyamla'aha bima sha'a ya ce ai ba matsala abin da sani littafin shi ne ya cika shi da abin da ya ga dama ba matsala ala kulli hal wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske kuma akwai abubuwa da yawa waɗanda magabata suka fassara shi a matsayin cin naman mutum mu ba mu dauke su a bakin komai ba Abu Ishaq Shirazi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Shafi'iyya waɗanda suka rayu a karni na 4 yake cewa akwai lokacin da suka yi tafiya da baban shi shikenan sai suka tashi da shi da baban shi za su yi sallar dare sai yake cewa kaga waɗannan gashi nan sun ki tashi su yi sallar dare sai baban shi ya hantare shi yace masa wannan abin da ka faɗa gara su da ba su tashi yi sallar dare ba da wannan abin da kai ka faɗa da kai ma baccin ka kai da yafi maka alheri fiye da ka tashi ka faɗi wannan magana a kansu to kaga mu is normal yanzu kace wane yau ya ki zuwa masallaci kaga a wajen magabata ka ci naman shi tunda shi Abu Ishaq Shirazi baban shi ya nuna cewa inda ma bai rashin yin sallar daren shi ya fi mai alheri fiye da iya wannan kalmar ta ya faɗa akwai wani malamin mu na san wasu daga cikin ku za su san shi wanda suke karanta littattafan malaman Saudiya da wanda suke jin kafin Abdulrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr wani cikin ɗalibansa yana ba mu labari ya ce kawai ya zo yana karanta suna yana kiran suna da yake mu a Madina duk malami sai ya kira suna kowanne malami wajibi ne a ƙarshen hissarsa ya kira suna dole kuma kowanne subject in dai aka miƙa wa exam office suka ga fashin da kai ya wuce 25% za su haramta ma rubuta wannan jarabawa saboda mu a ka'ida a cikin ilimin shine gaba da jarabawa kaga nan ba ruwan exam office da attendance dinka haka ne ko to mu can dole ne sai ka kawo exam a matsayinka na malami mai koyarwa sai ka kawo exam office duka attendance dinka na kowanne sati ala kulli hal shi Sheikh Abdulrazzaq Al-Badr ya zo kiran suna akwai suna Indonesia za ka yi mamakin su akwai wani za ka same su ne subhanallah akwai bismillah akwai wani da muka yi aji ɗaya da shi sunayen su uku duka fi'ili mudari'i ne sunan shi da sunan baban shi da sunan kakan shi duka su fi'ili mudari'i ne sunan shi ya sha'u ya hamudu tamshi haka sunansa yake ta shi Sheikh Abdulrazzaq Al-Badr da ya zo sai ya kira sunan wani shi kuma sunan shi sa'im sunansa kenan shikenan da ya kira sunan shi baya nan sai ya ce sa'im sama fanama kun san ma'ana sa'im ko ne azumi shi sunansa kenan ta shi Sheikh Abdulrazzaq Al-Badr da ya zo kira sunan iya kawai dan dai a dan yi dariya sai ya ce sama fanama yace da alama abin da yasa bai zo ba shine yayi azumi sai yayi bacci iya wannan kalmomin kawai ya fada amma washe gari da sa'im ya zo sai da ya nemi afuwarsa yace dan Allah ya masa afuwa saboda wannan kalmomin da ya fada da ya sake zuwa ma ya zo da wasu littattafai ya bashi yace dan Allah ga wannan a matsayin waɗannan kalmomin da ya faɗa a kan shi kaga iya abin da ya faɗa kenan fa sama fanama kawai dan ayi dariya to amma saboda ya faɗi waɗannan kalmomin baya na shi kenan yana daga cikin kuma abubuwa masu muhimmancin gaske waɗanda ya kamata mu fahimce su shine idan kai hirar mutum amma baka faɗi sunan shi ba ba gane shi ba shi ma wannan ba sunansa giba ba saboda ba a san shi ba ba a gane shi ba ba ka aibanta shi ba ina fatan mun gane shi yasa yace sama shi yasa shi da yace sama fanama yayi tunanin cewa ya ci naman shi ala kulli hal a giba tana da hadari mai yawan gaske kuma ina daga cikin tarbiyyar da na gani a wajen Larabawa shine da wahala ka ga Balarabe yana cin naman wani suna da tsanani a mu'amala in ka mai laifi daya kawai zai goge lambarka ko ya sa ta arjin zai iya canza lamba ma saboda kai amma dai ba zai wayyu wai dan kun bata kuma yazo yana cin naman ka yana ba wasu labari ba akwai dai tsanani abu daya kawai zai iya sa kwata kwata a bata so mu kuma sai kaga da yawa mu'amalan munafinci ake mutum baka yadda da shi ba shi ma bai yadda da kai ba bai makon ku bata a dinga yin sallama kawai sai ya zamanto in ya zauna ya ci naman ka idan ka zauna ka ci naman shi ni a waje na gara usulubin laraba da usulubin mu da yawa haka muke zaka samu yanzu mutum yana da abokai 50-30 amma da kyar ka same shi yana da abokai uku wanda ba iya ci naman shi kowanne idan ta kama in an hadu da wannan za a ci naman shi to abinda su kuma laraba ba su yi kenan wallahi wani za ka ga duk wata uku biyar shida sai ya canza lamba idan ya canza sai ya buga waɗanda yake so su ci gaba da mu'amala dan yi musu wannan ya ce gashi kai akwai mutanen da na zauna da su wanda ya dai su kira ka suna da wani program da idan aka kira ka za ka gani amma shi wanda ya kira zai ji waya switch off ban sani ba ko akwai a nan akwai ko shi zai ga rangin zai ga komai amma kai sai dai ka ga switch off saboda haka in ka kira shi in ka mai ya buga ma in ba ka mai ba lakum dinukum wali amma gaskiyar lamari mu irin yadda muke mu'amala a nan akwai ban mamaki sosai ni fa a fahimta ta da mutum ya dinga mu'amala da waɗanda ya gamsu makiyansa ne yana mu'amala da su ta ƙarfin hali amma duk lokacin da ya samu dama sai ya ci naman su to ni a gani na ga ra'ayin ta hudda tunda musulunci bai wajabta ma sai kai mu'amala da kowa ba abinda musulunci ya hana ka shine kai gaba sun aka da aka yi sallama aka gaisa ya isa ba sai ka je gidan shi ka yi wannan ba akwai waɗanda na sani abokai ne hudu biyar da kan suke ba wa junansu shaida in ɗaya ya tafi alwala za a yi da shi idan ya dawo wani ya tashi to shi ma wanda ya tashi ɗin za a yi da shi sai ɗayan ya ce wannan abin da muke a sunan shi sai ce wannan shi ne wala ta dabaru ya ce wannan gana ta wala ta dabaru shi ne wala ta dabaru kaga bai fassara hadisin daidai ba amma zai ɗauki ma'anarsa mana wala ta dabaru a iya gundarin fassara kada ku juya baya saboda kana juya baya za a ci naman ka ala kulli hal akwai gurare da malamai suka yi istisna'i wanda Imam Nawawi ya kawo su a cikin littafin sa na Riyadus Salihin akwai guraren da aka yi togaciya na cewa ya halatta a ci naman mutum a gurin a cikin guraren shi at-tazallum idan ya zamanto wani ya zalunce ka ya halatta ka kai kara ka faɗi zaluncin da yama a babin surukuta ya halatta in an tambaye ka abin da ka sani na gaskiya akan mutum ka faɗa ko da aibi ne yana daga ciki kuma a guraren da ya zamanto cewa an wannan wajen umarni da kyakkyawa ko kuma hani da mummuna duka yana daga cikin guraren da aka halatta a ci naman mutum sannan da babu jurwar ta'dil wajen malaman hadisi idan ana buƙatar a yi magana akan wani rawi ko wani abu dole ana buƙatar a wannan din sai dai kamar yadda malamai suke cewa yana daga cikin ka'idoji na shari'a shine al-hajis tuqaddaru bi qadriha mana duk lokacin da ya zamanto cewa za ka yi magana akan mutum in ya zamanto kalma biyu idan ka furta irin guraren da ya halatta ka ci naman mutum idan ya zamanto kalma biyu idan ka furta ta isa to in ka furta ta uku kai ka ci haram so shi yasa kaga daga cikin abubuwan da Bukhari yayi wanda yake burge mutane shi didda malamin hadisi ne da wuya ya aibanta rawon hadisi sai dai yake fihi na ba akwai aya tambaya akan shi sakatu anu ba su ce komai a kan shi ba shi yasa kaga abin da yake cewa yana faɗan wata jumla wanda ba wanda zai iya faɗanta a cikinmu yace wa inni la arju an alqa allaha wa lam aghtab ahada yace ina fata na haɗi da Allah ban taba cin namun kowa ba akwai wanda zai jira wa faɗa wannan kalma na ai ko ba zai ƙara ba ma da wahala wala ko ba zai ƙara ba ma da akwai wuya akwai wahala sosai yace ba zai ƙara ba saboda inda matsalar take shine kana rayuwa a society mutanen da suke cin naman mutane so akwai inda zaka zauna ana cin naman mutane kuma zaka ji kunya ka tashi to kaga kana da zuri na innakum idhan mithluhum ko haka Allah ya fada ko allazina yattakhizuna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin sai ce ne na فإن العزة لله جميعا سيتشي وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين والنميمة النميمة أقول لك في النميمة شيني هذا مبارا kaji wani ya aibanta wani kai kuma kaje ka kai masa wannan sunan shi hadin fada wannan sunan shi hadin fada shi ma haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa la yadkhulul jannata namamun a wata riwaya kuma la yadkhulul jannata qattatun din ma'anar su daya annamimi ba zai shiga aljanna ba annamimi zama da annamimi yana da matsala saboda zai hada ku matsaloli da yawa akwai wani littafi ina jin ko tambihul gafilin ne naga a tambihul gafilin ne ina Julius Kandiri muka karanta wata kissa wani yazo zai sai da bawa sai ce wanda zai siya wannan bawan masha Allah ma'aikaci ne sosai amma matsalar shi kawai annabi ne yace ba matsala indai dan wannan ne ai ba matsala zan iya siyan shi kenan siya suka yi suka tafi gida suna tare haka ana zaunawa ranan nan sai cutar annamimancin sai ta motsa sai je ce da matar yace na ji labari mijinki zai miki kishiya amma in dai ba kya so ya miki kishiya to kawai ki aske gemun shi kina aske gemun shi shikenan zai karya wannan niyyar tasa ta kishiyar da yake so ya miki shikenan sai je ya samu mijin sai ya ce mata mataka tana so ta kashe ka amma dai ba na san hadin fada amma in kana san ka gane abin da na fada da gaske ne ka jaraba dan yin baccin ƙarya zaka ga abin da na gaya maka saboda haka shi kuma ya kwanta haka saboda ya amince mai ita kuma kawai ta dauki waccan shawara ta samu aska ta ga ya fara bacci ta zo da niyyar ta aske gemun shi to yanzu an ce maka mutum zai kashe ka kana bacci kaga aska a kusa ya zo aska kusa da kai kana bacci ya za ka yi za ka gaskata shi kenan ya yi wannan karin magana da suke faɗa da turanci ko kili wakila before yi wakila kili sai ya kashe ta su ma dangin ta sai suka zo suka kashe shi sai yaƙi ya da tsakanin su to kaga shi da aka zo aka ce masa ga matsalar sa amma yayinta ala kulli hal akwai hanyoyin da zaka hana mutum yayi maka annabimanci mutum ya dinga kawo maka kulmar wasu annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cewa a cikin hadisi kar wani ya kawo min maganar wani yace ina so na fita daga inda kuke daga fitar rabu da ku wa ana salimu sadar ba komai a wannan dina wani mutum ya zo wajen imamu shafi ya ce wana ya zage ka sai ya ce masa in sadaqta fa anta namam wa in kadhabta fa anta fasi. Ya kuke gani gudima yace abin da ka faɗa in da gaske ne to kai annabi ne, in kuma ƙarya kake kai fasiki ne, kaga ba zai sake zuwa ba. Wal kibru ya haramta mutum ya girman kai. Abin da ake nufi da girman kai shine batrul haqqi wa ghamtun nas, batrul haqqi wa ghamtun nas, in gaskiya da raina mutane. Wannan shi ake kira girman kai. Duk lokacin da mutum ya zamanto an gaya mai gaskiya ba zai yadda ba, duk lokacin da mutum ya zamanto cewa yana ganin mutane a matsayin banzayi, to shi ma mai girman kai ne. Kuma dan duk mutumin da yake girman kai bai san ciwon kanshi ba ne. Shi zai Allah subhanahu wataala a lokacin da yawa yake buga dan adam misali da asalinsa da kuma ƙarshen shi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, wai ya ake kuke kafircewa Allah ne, kuke yin girman kai ba za ku yi biyayya gare shi ba, alhali wa kuntum amwatan, alhali da ku maniyi ne, fa ahyaakum, sai ya raya ku ya fito da ku duniya, thumma yumitukum, sannan ya kashe ku, thumma yuhyikum. Wani mutum mai sarauta ya wuce ta wajen mutane manya, aka dinga gaishe shi ana girmama shi, ko wani malami bai irin kambama shi din nan ba, sai ya waibo sai ya ce wai baka gane ko ni waye ba ne, ce na gane ka mana, ya ce kai ne dan adam, farkon ka gazanta, ƙarshen ka mushe, kuma a tsakiyar ka kana ɗauke da bahaya. Ya kuke gani wannan definition din? Mala Abubakar nawa za ka bashi idan ya baka wannan definition din a jarabawa? Na? Nawa za ka bashi? Magi nawa za ka bashi? Shi kenan kaga wannan definition kenan na ɗan adam. Yanzu maniyin da aka halicci ɗan adam da shi, inda zai shafi riga ka ba ka so ka fito cikin mutane ba. Wannan ba shine maniyin, shine abin da aka halicci kowa a duniya. Idan ka cire mutum uku, duk wani ɗan adam a duniya an ka cire mutum uku tal, kowa da wannan aka halicce shi, abin da ba za ka iya fitowa ba. Sannan kamar yadda wani director ma, Allah ya kara mai lafiya, da ya mana director Ali Gale ya ce yanzu ko babanku ne idan ya mutu, in aka ce a rufe shi a cikin gidan wasu ba za su yadda ba, saboda duk wanda aka bawa daidai gurin an cuce shi idan aka zo rabon gado. Ala kulli hal, duk mutumin da bai san asalin haƙiƙanin shi ba shine yake girman kai. Amma yanzu idan Allah subhanahu wataala da zai hana ka yin fitsari kawai, ka zama banza, ba abin da za ka iya yi, iya wannan kawai ya ishe ka tashin hankali. Allah ya ce har kwana bakwai ba za ka iya fitsari ba. To amma mutumin da yake da irin wannan raunin shi ne za ka ga yana kambami, yana zauna a kujera a tsakiya. Duk wanda ya zauna a kujera in yana gurin ya harare shi, wannan yana daga cikin rashin sanin haƙiƙanin kai da kuma rashin sanin haƙiƙanin ɗan adam ɗin da Allah subhanahu wataala ya halitta. Allah madaukakin sarki yana cewa walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Saboda haka shi yasa da Hausa ma suke cewa girman kai rawanin, saboda shi girma sifa ce ta Allah subhanahu wataala. Shi yasa da wuya ka ga mutum yana girman kai, yana kambani, Allah bai balla shi ba, ko mai mulki ne ko malami ne, duk Allah sai ya balla mutum. Kaga irin su Abdulmalik bin Marwan da sauransu ne rawan da suka yi, amma da yazo mutuwa yana ya malla ya zulu mulku irhami liyawma man qad zala mulku, ya wanda mulkin sa baya gushewa, kai wa wanda mulkin sa gushewa rahama Hajjaj bin Yusuf din da irin abin nan ta'asar da yayi shewa alqur'ani dugo shewa alqur'ani wasali shine yasa sumuni da hizbi da duka shewa wadannan abubuwa amma da zahabi yazo mai tarjuma yace 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 kawai yake cewa ingamarat hasanatu fi buhuri sayyiati yace dukkyawawan ayyukansa sun shige cikin munanan ayyukansa saboda yadda Tirmidhi ya ka kalla mutanen da ya kashe ha kawai sun kai mutum 24,000 har da sahabbai an ce lokacin da aka Iraki ya zamanto yadda wasu suka kawo kissar dinda kusan tarihin musulunci ba tsefe shi da kyau ba amma dai da yawa abubuwan da Hajjaji ya sun shahara an ce lokacin da ya Iraki ta zamanto tana da matsaloli aka tura shi can kenan kawai yana zuwa ya shiga masallaci dama bai yi bismillah ba bai yi wani hamdala ba ya fara hudubar sa kafin ma dai ya hudubar farko ya dinga kallon su haka ya gama kallon su sannan ya ce akwai wasu kawuna da ya ga sun nuna a cikin matsalacin nan saboda haka aka rufe kofa mana ya kalli wasu mutane da yake ganin asali ma tun ma kafin ya fara aiki ya kamata a fara gamawa da su kafin ya zamanto an fara mulki a fara yayyanka su tukunna saboda haka duk sai da aka kashe su kuma a matsalaci fa aka haɗu da su malu sha duk irin waɗannan abubuwan da ya haɗa sahabbai ma akwai waɗanda ya kashe har Ibn Umar ma shi ne ajalansa amma da ya zo mutuwa yadda za ka san ɗan adam ba komai ba ne kamar yadda malamai suke cewa ya kasance yana cewa ya Allah ka gafarta min duk da yawa suna ganin ba za ka iya gafarta min ba ya Allah ka gafarta min duk da yawa suna ganin ba za ka iya gafarta min ba ala kulli hal mutum ba za ka gane na kasun mutum da kuma cewa bai kai matsayin da zai girman kai ba kuma bai cancanta ya girman kai ba sai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabi mutum da wata rashin lafiya in mutum Allah ya jarabe shi da wata rashin lafiya za a ga yana ba don haka lalle yana da kyau mutum ya san matsayinsa wal ujo da kuma jiji da kai shi ma dai yana kusa da girman kai din yana da kyau mutum ya nisance shi Allah ya ba mu da cewa ya sanya rayuwarmu kamar yadda yake so ina gana a kira sallah shi mu amsa abin da ya sauwaka na tambayoyi tambaya akwai mai tambaya na'am malam na'am kana da yan kuɗi da zaka shine idan ka bawa mutum kuɗi ya kasuwanci wannan ana kiran shi zai iya daukar shirkatul mubaraba in shine zai juya kuɗin sai ya zamanto cewa idan ka bashi kuɗin zai zamanto cewa gurgurdan yadda kuka yi ittifaki gurgurdan ittifakin ku shine gurgurdan abin da za a dinga rabawa na riba zai iya yiwa ya zamanto cewa kashi abin da aka samu na riba ya dauka shi biyu ya ba kashi daya shari'a bata haddada wani abu ba kawai gurgurdan abin da kuka cimma yarjejeniya ka gane na sai kuma sa musamman da yanzu muna cikin kakar haka yace kamar rediyo in ka kunna zaka ji ana aibanta yan siyasa gaskiya dai yana ciki duk da cewa shi aibanta shugaba ba koyaushe bane a irin wannan a fahimtata ba irin ba koyaushe bane a irin wannan tsarin na demokradiyya zai zamanto cewa ya shiga cikin haram saboda akwai waɗanda akwai buƙatar a yi bayani a kansu saboda kar mu sake dangwala musu a 2019 yawa akwai su gaskiya so amma dai yadda na faɗa shine ya kamata ya zama bai kadiri tare da cewa wanda ɗan siyasa suke a radio gaskiya ya wuce gona da yi in ka faɗi kalma ɗaya biyu to kawai ya isa bana mantawa muna tattaunawa a wannan satin akan wani gwamna da yake neman tazarci yadda aka faɗa ba taɓa yin ɓarawon gwamna a jiha irinsa ba duk local governments kawai takarda ta kunye tura musu kuɗi sai suke takarda su ya dawo su dawo mai da kuɗin kaga wannan ya kamata har amun bari ma ai bayani akan shi saboda ka a sake dangwala mai so kaga akwai irin wannan amma in za a yi magana akan mutum kamar yadda yake a shari'a shine ad-daruratu tuqaddaru bi qadriha yana da kyau duk abin da ya halatta saboda darura to ya zamanto gurgudan darura ina fatan mun gane saboda haka in ka ji zage-zage ne a radio kamata ya gaskiya ka kashi in ba wani abu kake so ka ji game da ɗan siyasar gurgudan bukata ba in ka ji gurgudan minti ɗaya biyu wanda zai gamsar da kai ka sake zaɓar shi to bai kamata ka ci gaba da ji ba saboda kamar wanda lauma uku na mushe za su ishe shi ya ce zau ya sassarike mai cikin shi har zuwa ya samu abinci mai daɗi kuma sai ya ci lauma shida kaga ukun ya zama haram shine ma'anar faman turra ghayra baghin wala adin fala ithma alai dan haka falan faman lam yasar to ya zama bazali shi yasa suka ce bai halatta kai guzurin mushe ba kawai zaka ci ne iya gurin ka bar shi sai dai in ka tabbata in kai gaba ma ba za a samu ba na'am amma mai asalin aƙida ahmadiyya na tambaye ka mulakhas ne muhimman aƙidojin su
suna iya ɗin nubuwa ba da nubuwa na annabi sallallahu alaihi wasallam
na'am dukkan su ko su daga cikin su
ya abin da na sani shi ne
na'am ala kulli hal akwai abubuwa guda biyu abu na farko shine in ta bi su sallah ba ta sani ba ba ta da matsala tunda ba ta san wannan ɗin shi ba ɗaya yake da musi'us salah ɗin nan wanda ya dinga yin sallah ba daidai ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya da ya koya mai yadda zai sallah bai ce maimaita na baya ba so idan kai sallah da matsala irin wannan ba wanda ya ce ka maimaita na baya ba ruwanka abu na biyu shine dukkan waɗannan aƙidun da muke da su waɗanda suke sun sabawa aƙidun musulunci na gaskiya malamai suna bambance tsakanin waɗanda suke yi da jahilci da kuma masu ilimi na tabbata kuma a Ahmadiyya ma za a samu wanda yake yin ta da jahilci ba za a kafirta shi ba ko kuma asalin wasu rusul aqlam din ma bi sani ba yanzu akwai yan shi'a da yawa idan ka ce musu daga cikin aqidin shi'a akwai tsine wana na Aisha akwai cewa Qur'ani bai cika ba su ce ma ƙarya ne kuma zalika mablaguhum min al-ilm a iya ilimin su ba a zo daidai nan ba so ala kulli hal yana daga cikin waɗannan qawaid din da ya kamata mu kula da su ba duk mutumin da yake da gurguwa aqida bane zai zama arni dole sai an tabbatar da cewa yana yin ta akan ilimi ina da wata fatawa rubutacciya ba zai yi wa kafirta dukkan yan shi'a ba in ka min sallama a wasu abu zan tura ma Mala Abubakar shi kuma akwai wata fatawa da muka yi ta jimala ta kai wajen shekara huɗu ina ga zaman gulmar shugabanni da yan siyasa insha Allah in ka min sallama zan nemo maka ita wannan shine a takaici bari mu ji ko da tambaya ɗaya na'am
Mm-hmm.
To shi a musulunci idan musulunci yayi magana akan shugaba yana nufin shugaba musulmi wanda ya zamanto cewa yana bin tsarin musulunci wannan shine ma'anar shugaba tare da cewa kuma wanda ba sa bin tsarin musuluncin su ma ya wajaba ka yadda da shugabancin su amma dai maganar mubaya da sauransu ana magana akan shugabanni wanda suke kan tsarin musulunci kuma suke aiki da shari'a wannan shine abin da ake nufi da shugaba anan tare da cewa kuma a musulunci koda da kwace mutum yayi ya samu shugabanci yayi ku shi ma shugaba ne kuma ya wajaba amai biyayya amma maganar mubaya ana magana ne ga mata shugaba wanda yake na shari'a amma wanda suka samu mulki ta hanyar demokradiyya su ma in ba kafirci suka umarce ka da shi ba ya wajaba kai masa biyayya tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yawancin mutane shugabannin da za su zo bayan shi mutanen banza ne ko kuma ba cikakkun mutane bane shine ma'anar fa innahu man ya'ish minkum fa sayaraka khilafan kaseera duk wanda ya rayu tsawon rayuwa yake ga yawa sahabbansa to zai ga sabani mai yawa yace kuma sai ya kunu ba'di umara yu'akhiruna as-salata an awqatiha akwai zamani da zai zo bayana za a samu shugabanni wanda ba sa yin sallah a lokacinta amma saboda muhimmancin biyayya annabi sai yace fa sallu as-salata fi waqtiha waj'alu salatakum ma'ahum subha kun kun tashi ku yi sallah a lokacinta in kun zo yin sallah tare da ku da su sai ku yi yin nafila kuma kaga an ka duba an ka karanta daular banu umayya da daular abbasiya bannan ma da suka yi duk ma yanzu ma ba a yin ta kaga daular abbasiya 132 suka fara mulki wanda asali ita kanta daular ku aka yi sai da aka hallaka mutane tukunna sannan aka zo aka kafa daula kuma duk a zamanin su Imam Malik suka rayu su ne ma suka mai bulala har ya daina rike fitsari so duk a zamanin su Imam Malik ya rayuwar shi amma kuma haka suke bin su Hajjaji ma da yake fasiki shi ma haka ake bin shi sallah da sauransu saboda haka kaga su daula Abbasiya irin yadda suka yi a yadda aka fada an ce shi na farkon Abul Abbas As-Saffa a yadda suka faɗi tarihinsa sun ce kusan duk waɗanda suke ƴan adawa waɗanda suka yi musu kuye da suka kashe su duk waɗanda suke kusaye da aka kashe su an ce wasu ma sai da aka dinga bin kabararruka ana haƙowa idan aka samu kokon kan mutum a mai bulala a mayar da shi kokon kai fa kaga yanzu ba a yin wannan ba ruwan wani da wani haccisan ma ba a cika yi a fili ba amma shi akwai lokacin da ya tara waɗanda ya zamanto cewa sun ragowa banu umayya ne kamar yadda shalabi ya kawo musu a abin nan tarihin islami ya tattara su ya ce zai musu walima bayan ya tattara su kawai sai mawaƙinsa ya fara masa waƙa yana cewa jarrid as-sayfa warfa al-afwa hatta la tara fawqa zahriha umawiyyan saboda haka duk wanda suka halarci walima yayin da aka hallaka su ala kulli hal ina kawo muku wannan tarihin ne don ku gane cewa shugabannin mu ne yanzu su ma ya wajaba mu musu biyayya saboda waɗancan shugabannin ga suna cikin abin nan qurunul mufaddala tsararraki wanda suka fi kowa kowanne daraja yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma kuma ga bannan da suka yi kuma haka aka ci gaba da rayuwa da su wasu daga cikin su ma har ma ya kai ma ana ma bin su sallah wasu ma har sahabbai ma sun rayu tare da su to amma haka aka wannan din su to wannan dai shine abu mai muhimmanci so abin da nake so na rufe da shi shine akwai mutane da yawa waɗanda suna tsanantawa wajen mu'amala da wanda ya saba musu aqida kuma wannan tsananin wasu da yawa gaskiya karancin ilimi ne yake jawowa yanzu misali in dai alqur'ani ba waɗanda Allah ya tsinewa ba waɗanda Allah ya zaga ba waɗanda Allah ya aibanta kamar yahudi da nasara amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu shirkensa na yaƙi yana wajen ba yahudi saboda ya anshi abincin da za a ci a wajen shi ka san ko dole akwai alaka sannan kuma abu na biyu shine akwai waɗanda suke aikata kafirci kuma ba da ilimi suke yi ba kuma a musulunci ko da mutun ya aikata kafirci in dai ba da ilimi yayi ba ba kafiri bane akwai hadisi da yawa da suke tabbatar da haka daga ciki akwai hadisi mutumin nan da yake cewa da ƴaƴansa idan na mutu ku kona ni idan kuka kona ni ku daidai ranar da ake tsananin iska sai ku shefe ni saboda in dai Allah ya samu dama a kaina to ba zai banni ba suka yi haka Allah ya tattaro shi kaga wannan mutumin me yayi yayi inkarin kudura Allah saboda a fahimtar shi idan aka yi haka Allah ba zai iya tada shi ba da amma da Allah ya tattayar da shi ya tattara shi ya tambaye shi cewa me yasa kai haka sai shi ai nayi ne saboda tsoranka Allah ya mai gafara sannan ga kisan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo na mutumin da yazo yana cikin dauji ya rasa raƙumansa kuma a tare da raƙuman nan nasa akwai abincinsa da abin shansa da komai nashi saboda kwata-kwata ya rasa yadda zai ya rasa ya kawai mutuwa yake jira saboda gashi dauji gashi kuma ba abinci kawai can sai ya ga raƙuman sai ya ce Allahumma Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka amma kaga saboda akan kuskure akhba min shiddatil fara su haka akwai hadisi da yawa dan haka dai idan mutun yana da matsala a akida nisanta shi ba koyaushe yake zama maslaha ba wani lokacin kusanta shi zai iya sawa ya gyara da kuma yi masa amfani da lafazi mai kyau musamman kuma waɗanda suke yin mugayen akidu amma kuma jahilci ko talauci ne yake hada su yanzu idan ka samu kudinka da yawa akwai 'yan shi'a da yawa da za ka iya musulunta da su. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.